ni biya duniyar makata biya da alkairi karmiya da zamba
masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci tare da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo nike taku Shamsiyya
Alhamdulillah
a shirin wannan lokaci zamu duba ne ga rawar da kafafen sada zumunta ke takawa ga sha'anin tsaro da kuma illar su ga yanayin tsaron duk a tarayyar Najeriya domin yin bayani kan hakan shirin ya zanta da masanin tsaro kala tsohon Brigadier General na rundunar sojin Najeriya wato Brigadier General Usman Kuka Sheka
kafafen sada zumunta suna taka rawa muhimmiya ba dan komai ba kin san suna sadarwa cikin sauki ba kamar sauran hanyoyi na sadar da abubuwa ba saboda su kansu jami'an tsaron suna amfani da waɗannan kafafen don isar da sako ga jama'a cikin sauri kuma cikin sauki sannan kuma su kansu kin gani ba kamar da ba da sadarwa take da wuya misali kamar sojoji da suke nesa a yanzu kawai indai akwai yanar gizo kin ga za su iya magana da iyalansu ba kamar da sai an yi layi gidan waya sauransu wasu ma ba san an yi hakan ba baya ga wannan kuma kin san galibi mutane suna amfani da waɗannan kafafen sada zumunta musamman ma matasa kin san wasu abubuwa akan yi amfani da matasa ne misali ko da faɗakarwa ce ko kuma ana so su yi wani abu ko kuma su fahimci abubuwa musamman ma kin san matasa kamar su ne ginshikin ƙasa to kin ga za a iya samun su sosai fiye da inda kamar a ce sauran kafafen yaɗa labarai kamar su gidan talabijin da dai jaridu wanda yakan ɗau lokaci amma take yanzu sai kaga an isar da sako ko kuma an faɗakarwa da mutane ko kuma an wayar musu da kai
wani mutum dake janyo tashe-tashen hankula shine yanda jita-jita da yaɗa labaran ƙarya ke janyo cikas ga ayyukan tsaro a ƙasar lamarin da shugaban sashen farar hula na rundunar sojin Najeriya wato Manjo General Marcus Kanki yace tuni suka yunkuro wajen wayarwa da al'umma kawunan su
ayyukan jita-jita dai yana kawo matsala particularly a wajen abuna na tsoro sabili da duk abin da ba gaskiya ba za su iya su ce ga abin da ya faru alhali ba haka ba saboda haka abun yana kawo mana matsala sosai amma yanzu abin da muke yi shi Hausa Hausocin Najeriya wato Lieutenant General Faruk Yahaya shi yace yanzu mu tashi tsaye mu je mu haifar da jama'a a kafafuwa da Nigerian Army suke yi duk wanda aka sa jita-jita a ciki sai mu wayar da kan mutane cewa wannan ba gaskiya ba wanda gaskiya kuma sai mu ce wannan gaskiya ne
to da yake kai batu akan cewa zamani ne ya kawo kuma a wannan zamanin al'ummar cikin ta ba za su iya yi ba tare da sun yi mu'amala da waɗannan kafafen sada zumunta ba kuma mun gani irin illan da suke da shi da kuma irin tasirin da suke da shi a cikin al'umma shin akwai wani shiri da kuke wajen tunkarin faɗakar ta hanyar amfani da waɗannan kafafen
muna amfani da shi sosai don mu ma muna amfani da shi mu isar da abubuwa da muke yi ma al'umma mu ga musu ga duk abubuwan da muke yi so kowane abu dai akwai gefen shi da mai kyau ko kuma mara kyau amma inda yake da kyau muna amfani da su sosai mu fahimtar da jama'a
al'umma a farin kaya sukan koka akan cewa rundunar tsaro ba ta da wani kafawa ce za ta yi magana da mutane akwai gibi tsakanin ku da al'umma shin da akwai wani shiri ko kuma wani tanadi da kuka yi domin ganin kun jawo mutane a jiki
akwai kwarai da gaskiya kamar yadda na gaya miki a babban hausocin sojin Najeriya wato Lieutenant General Faruk Yahaya lokacin da aka kafa wannan department na Army Headquarters Department of Civil Military Affairs din to akwai wata sashi a karkashin ta wanda muna kiransa Civil Legal Desk wato wannan Civil Legal Desk ne shine inda ake kawo rahoto duk abubuwa da ake yi ma civilian ko kuma ko wanda yake ga abin da kai mishi da bayan gamace shi ba sai ya kawo sa a duba gaskiya ko ba gaskiya ba abin da ya faɗa in kuma gaskiya ne sai mu duba in kuma akwai soja da yake da laifi to sai a hukunta shi
to akwai wani tsari da kuke ji ne wajen tantance wannan rahotanni da suke zuwa ko kuma dai ana zuwa ofishin ku ne a kawo ku ko da akwai wata kafa ne da ake zuwa a tura da rahoto
akwai kafa ne da yake zuwa na tura da rahoto ko kuma wanda suke kusa suna zaune a nan Abuja za su zo ofishin dinmu in kuma a wayansu sashi na gefen unit formation na Nigeria ne kuma akwai civil legal desk shi ma a chief headquarters
tutun farko me ke sanya mutane yaɗa labaran da ke iya tada husuma.
Dan kika yi la'akari da yanda su waɗannan kafafen yaɗa zumunta suke da sauki sarrafawa da sauransu, ba kaman yanda kafafen yaɗa labarai ba waɗanda sai an tantance kuma jama'a da dama za su zauna a tace labaru abin nan kafin a kai ga sada sako. To amma yanzu kin san sun ba wanda yake da waya mutum da yana da abin nan din yanar gizo wato internet sai ya zama dan jarida. To ba kowanne ke da sannin yanda ilimin jarida yake ba. Misali kin ga akwai wani abu da ake cewa a turance citizen journalism wanda kowa dan jarida ne. Wasu ba sa tantance abubuwa sai kawai idan suka ji sai su watsa. Wata sa'a wannan yakan bata zamantakewa kuma yakan gurbata sha'anin tsaro. Sannan baya ga wannan ma kuma akwai su jami'an tsaro musamman ma laifin asiri akwai abin da suke cewa a turance open source of information. Wato abu ne ga yanan Bridget. Misali zaka ga abin da bai kamata a yada ba an yada su kuma miyagu dama abin da suke nema kenan sai kiga sun yi abin ga. Misali yanzu idan mutum ko kuma wata tawaga za ta yi tahiya zuwa wani gari in mutum aka faɗi lokacin da za su sai ko kuma ga irin motar da kinga wanda yake da mugun ni ya san cewar shi an mashi tanaji cewar ga mutanen da zai iya kai mu farmaci. To kinga akwai waɗannan. Sannan baya ga waɗannan akwai kalamun batunci da ake bata wa mutane suna wanda duk kuma ya riga ka kwanciya to sai ya riga ka tashi. Domin in aka bata ma suna kafin ka zo ka rika cewa ba ko kuma a wanke ka sai kiga abin ya dauki lokaci. Kinga an riga an yi damage irin waɗannan. To an sami abubuwa da dama. Misali kuma inda ake tayamma da mutane hankali da yawa akwai labarai waɗanda ba na gaskiya bane sai kiga an turo hankalin mutane ya tashi ko su kansu jami'an tsaron a yawo da hankalin su a ce gashi ana kai farmaki wuri kaza kuma ƙarya ne. Kun dama kai banda ba mai aka yi musu inda ake kai farmakin daban inda kuma aka gaya musu daban sanda za su sai kiga ma an musu kwantan fauna a jikkata su da dai sauransu.
Me ya kamata mutane su yi ne ganin cewa a wannan zamanin ba za a iya yi ba tare da kafafen sada zumunta ba?
Dole ne ya kasance wato an yi taka tsantsan wajen amfani da wannan kafafen yaɗa zumunta da ake da su. Suna da abin nan daɗi to amma kuma ga sai ki ga ranar.
Madalla masu sauraro a nan zan jabirkin shirin sai mako na gaba da yardan Allah. Yanzu a madadin mahukunta da ma'aikata sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim kira da fatan alheri mu sake haduwa a shirin na gaba. Bi salam.